daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku akan mitoci 60, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi inda za ku ji cewa yayin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke shirin kawo ziyara aiki a nan birnin Washington, masana sun fara tsokaci kan wannan ziyara.
To babu shakka za a yi maganan wa'annan da kuma wasu barayin gwamnati da suka ɓoye kuɗaɗe a Amerika wajibi ne da kuma wasu irin bayanai na sirri wanda shi shugaba Buhari bai sani ba, watakila waya Allah gwamnatin Trump ta taimaka mishi da wa'annan bayanan.
Za ku ji ƙarin bayani, sannan za ku ji cewa hukumar zaɓe ta INEC a Najeriya na ci gaba da wayar da kan jama'a kan muhimmancin karɓar katin zaɓe. Muna kuma tafa da shirin kallabi da sharhin jaridun Amurka har ma da wasu daga cikin ra'ayin da kuke bar mana akan na'ura. Muhammadu Lalo ne ke jagorantar shirin tare da Ladan Ibrahim Ayawa wanda zai karanto mana labaran duniya.
Assalamu alaikum. A yau Juma'a ne aka yi wata ganawa mai cike da tarihi domin ko shugabannin koriyoyin nan guda biyu na Arewa da na Kudu sun gana a bakin line da ya raba kasashen nasu biyu kuma har sun yi musabaha. Wannan ganawar dai tana zuwa ne kafin taron kolin da kasashen za su yi. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un bayan sun gaisa sai ya tsallaka bakin iyakar Koriya ta Kudu tare da shugaba Moon Jae-in, yana cewa ina mai cike da farin cikin saduwa da kai. Daga nan kuma sai Kim ya gayyaci Moon shi ma ya tsallaka zuwa Koriya ta Arewa na dan wani takaitaccen lokaci kafin su sake komawa bangaren Koriya ta Kudu. Wannan dai shine karo na farko da za a ce gidan sarautan Kim ta taka kasar kudancin Koriya ta Kudu tun da aka kawo ƙarshen yaki tsakanin kasashen biyu a shekarar 1953. Wannan kuma yana zuwa ne a yunkurin da ake yi na kawo ƙarshen yakin cacin baki da ke tsakanin su. Wannan dai ya zama karo na uku na babban taron koriyoyin guda biyu domin ko an yi kwatankwacinsa a shekarar 2000 da kuma shekarar 2007 duka a Koriya ta Arewa. Sanannen dan wasan barkwancin nan na wasan Amurka da ake kira Bill Cosby yanzu aka dai an yanke masa hukunci a jiya Alhamis kafin domin laifin akan laifin shayar da kwaya tare da kaskantar da mata wata tsohuwar abokiyarsa a shekarar 2004. Wannan dai na iya kai shi zaman gidan yari har na iya sauran tsawon rayuwarsa. Yanzu dai Cosby dan shekaru 80 da haihuwa zai fuskanci hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru 10 akan laifuka uku da ke nasaba da cin zarafin wasu mata. Wani alkali ne dai a Pennsylvania ya yanke masa wannan hukuncin sakamakon cin zarafin da yi wa Andrew Costard, wacce take yanzu ta kai shekaru 45 lokacin da kuma ya mata wannan abu tana aiki ne a matsayin mai kula da harkokin wasan kwando na mata a Jami'ar Temple da ke Philadelphia inda Cosby yake tsohon ɗalibi. Cosby ya kalli alkali kai tsaye lokacin da ya bayyana hukuncin da aka kwashe sa'o'i 14 cikin kwanaki biyu ana yi. Sai dai lawyer Cosby da ke Carlos Cosby ya ce ya yi imani ba wani laifi da Cosby ya yi, ya ce wannan faɗin ba ta ƙare ba. A wannan sabuwar shari'a ba kamar ta farko ba, masu gabatar da ƙara sun gabatar da wadatattun hujjoji daga mata biyar waɗanda suka ce Cosby ya aure su har na tsawon shekaru 54 amma kuma ya shayar da su ƙwayoyi tare da muzanta ɗiyaucinsu. Ziyarar shugaban Amurka Donald Trump zuwa ƙasar Birtaniya da aka jima a Najeriya a gayyace ne za a yi wannan ziyarar, to yanzu dai an sa ranar 13 ga watan Yuli. Ziyarar za ta kasance a matsayin ziyarar aiki wadda a lokacin ziyarar ce zai gana da sarauniyar Ingila. A jiya Alhamis ne dai aka fidda wannan sanarwa daban-daban daga sakataren yaɗa labarai na fadar White House Sarah Huckabee Sanders da kuma fadar Prime Minister na Birtaniya da ke lamba 10 titin Downing. Samar da wannan lokaci na wannan ziyara abu ne da ke cike da wahala, inji Andrew Marshall, mataimakin cibiyar sadarwa ta Amurka. Ya ce an samar da wannan lokacin ziyarar ce cikin wani mummunan yanayi domin ko shugaba Trump ya yi wasu kalamai marasa daɗi ta kafa sadarwar zamani akan magajin garin London Sadiq Khan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke aikin wanzar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya ya yi gargadi a jiya Alhamis cewa muddin aka bar zirin Gaza haka na hankade to rikici na iya ballewa don haka akwai bukata kar a bar shi a bude ba shakka zirin na Gaza yana kan hanyar shiga matsala domin yanzu haka da muke magana sakamakon matsalar lamba akan abubuwan da ke nasaba da fashewa hadi da rashin samun ayyukan jin kai da suka dace da rashin tsaro hadi da al'amuran da ke da alaka da siyasa suka haddasa hakan Nicholas Ladenov shine yake wannan kalamin sa'an da yake wa taron wata-wata na komitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya bayani akan rikicin Palestina da Isra'ila yace idan wani rikici tsakanin Hamas da Isra'ila ya sake barkewa to ba shakka hakan zai kawo mummunar koma baya ga Palestinawan da ke zirin Gaza yace Amurka ta jima da daukan Hamas a matsayin ƴan ta'adda da suka jima suna ta'addanci a yankin na zirin Gaza domin Palestinawa da suka haura miliyan 2 suke zaune a Gaza cikin mummunan yanayin talauci Gaza dai ta jima tana fama da rikici daban-daban har sau 4 a cikin shekaru 12 Masu bincike na Majalisar Dinkin Duniya sun gano wasu kaburburan da aka binne mutane da yawa wuri guda a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo wurin da aka kwashe kusan shekaru 20 ana fadan kabilanci wani sabon rahoto ya ce tawagar samar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya ya gano wani wuri da ake tuhumar cewa an binne mutane masu tarin yawa a cikin rami guda a watan da ya gabata a gundumar Ituri inda cikin yan kwanakin nan fada ya barke wanda ya dalilin jefa garuruwa da kauyuka cikin halin damuwa domin ko hakan ya dalilin mutuwar mutane har sama da 260 sai kuma mahukuntan kasar ta Congo sai dai mahukuntan kasar ta Congo sun ce ba su da wata masaniyar kabarin da aka binne mutane masu yawa amma sun buƙaci jami'ar na Majalisar Dinkin Duniya da su ba su takardar rahoton nasu guda domin su gani tun a cikin shekarar 1999 fada ya barke tsakanin manoman yankin Ledu da ke gabashi da kuma makiyaya fadan kuma yana da nasaba ne da batun fili siyasa bambancin da ke tsakanin yan kabilar Tahema wadanda galibin su manoma ne da makiyaya
Ladan Ibrahim a yau ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC Ranar 29 ga wannan watan ne shugaban Najeriya zai fara wata ziyara aiki a nan Washington babban birnin Amurka inda zai gana da takwaran aikin sa shugaba Donald Trump kan batutuwa da dama wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya tambayi Dr. Usman Muhammad mai shiri kan hulɗar diplomasiya batutuwan da yake ganin shugabannin biyu za su tattauna akai yayin wannan ziyarar
daya yaki da yake game da cin hanci da rashawa kana iya tunawa akwai wasu kuɗaɗe da yawa wanda Amerika ta kwace kuma ana hasashen hadda ministan petroleum design tana da wasu gidaje da kudade a wasu jihohi a Amerika to babu shakka za a yi maganan wa'annan da kuma wasu barayin gwamnati da suka boye kudade a Amerika wajibi ne da kuma wasu irin bayanai na sirri wanda shi shugaba Buhari bai sani ba wata kila waya Allah gwamnatin Trump ta taimaka mishi da wa'annan bayanan yanda zai samu galaba a kansu to na biyu akwai maganan yaki da Boko Haram da kuma tashin hankali da ake da shi nan da can na 'yan tsageru har da wannan maganan ɗan kashe-kashe da ake na yau da kullum a wuraren Benue na masu ciwo da makiyaya sai dai ko cinikayya tsakanin Najeriya da Amerika da wasu kuma irin taimako da Amerika watakila za ta iya baiwa Najeriya domin karsashin da shi kan shi shugaban kasa Buhari yake da shi
to amma in ka dubi a daidai lokacin da ake shirin wannan ziyarar wani kwamitin kare haƙƙin bil'adama na kasa da kasa ya fitar da wani rahoto mai radadi akan yadda ake yaƙi da ta'addanci a Najeriya da kuma kare haƙƙoƙin bil'adama da kuma nuna fin ƙarfi ko izgilanci a wurin yaƙi da cin hanci da rashawa inda ake ganin waɗansu 'yan lele ne yaƙin ba a baje shi kamar yadda dokoki suka tanada tare da hukunta waɗanda ake gani a zahiri suna da hannu a wannan ɓatancin ba ta yaya za a kammala wannan taron ba tare da wannan maganan ta taso tsakanin shugabannin guda biyu ba
amma za ka iya tunawa sanda shugaban kasa ya sauka a Ingila ya samu wani turjiya da bore a Ingila za a iya samun irin wannan tsageren sun mai turjiya sun mai bore sun dauki wato fatuttuka suna nuna mishi na wasu abubuwa wanda bai yi ba da kuma wasu abubuwa wanda ya dace yi wannan rahoto da ka faɗa yana da tasiri da irin abubuwa da zai tadda can domin irin ƴancin ƴan ƙasa da ke can ɗaya kenan. Na biyu, waɗannan abubuwa da bai ba da kuma tsokaci da aka yi, babu shakka gwamnatin Amerika tana sane da waɗannan abubuwa, kuma tana iya ba shi ma bayanai wanda zai ba shi mamaki na makarrabansa wanda suke dumu-dumu da rashawa da cin hanci da kuma suna da wasu kuɗaɗe a ƙasashen Turai, wanda in ya tambaya in ma bai tambaya ba suna iya bashi, sun sani, sun fi shi sanin waɗannan abubuwa.
Dr. Usman Muhammad kenan a tattauna wasu da Umaru Faruk Musa. Tare da a Najeriya, hukumar zaben ƙasar ta INEC ta ce tana ci gaba da horar da ma'aikatanta gabanin zaben 2019 da za a yi idan Allah ya kai mu. Tana mai cewa hakan zai ba ta dama ta gudanar da sahihin zaɓe. Daga Ibadan ga rahoton da Hassan Umar Tambole aiko mana.
Hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya INEC ta yi alkawarin cewa za ta gudanar da sahihi kuma ingantaccen zaɓe a kakar zaɓen shekarar 2019 a Najeriya. Kwamishinan hukumar zaɓe a jihar Oyo, Mr. Matiyu Agokene, ya sanar da hakan a garin Onara a lokacin wani taron wayar da kan jama'a a game da amfani da katin zaɓe a lokacin zaɓuɓɓuka.
For us, we are saying that we are going to deliver credible elections. We have started training and retraining of our officers.
Mr. Matiyu Agoke ya ce su kam za su gudanar da sahihin zaɓe a Najeriya domin tuni sun fara horar da jami'ansu a game da zaɓuɓɓukan na shekarar 2019 mai kamawa. Ya ce hukumar zaɓe ba za ta yi wani mirsisi ba a lokacin zaɓuɓɓukan. Kwamishinan hukumar zaɓen a jihar Oyo, wanda ya ce har yanzu akwai katutukan zaɓen dindindin wato PBC a takaice na jama'a sama da 632 a wajensu, ya buƙaci jama'a da su je su karbi katutukan zaben su don su yi amfani da su a lokacin zaɓuɓɓukan da ke tafe. Kwamishinan hukumar zaben ya musanta cewa hukumar za ta ƙara sababbin mazaɓu a faɗin Najeriya. Ita ko daraktan hukumar wayar da kan jama'a a jihar Oyo, Uwar gida Dolapo Dosunmu, ta ce an shirya taron ne don a ilmantar da jama'a game da amfanin katin zaɓe.
This particular program is geared towards sensitizing the people about their responsibilities in ensuring that they get their permanent voter's card, because that is the only weapon they have to cast their votes during the election.
Gorgida Dolako Dosunmu tace an shirya wannan taron ne don ilmantar da jama'a game da nauyin da ya rataya a wayansu don tabbatar da cewa sun karbi katin zaben su, wanda katin zaben su ne kadai makaman da suke da su a wajen kada ƙuri'a a lokacin zaɓuɓɓuka. Wasu mahalarta taron sun buƙaci jama'a da kada su razana a lokacin zaɓuɓɓuka. Ya Allah, zaɓin ƙananan hukumomi ne ko kuma na gama gari?
People should not be apathetic to any election, be it local government election or national election.
Taron dai ya sami halartar 'yan siyasa, shugabannin addinai da jama'a da dai sauransu. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Kafin shirinmu na gaba, mu ci gaba da shakatawa da wannan waka.
In talaka kabar kuka, akuri arka yancinka, in ka rike makamanka, ita za ta cece ka.
Talaka kabar kuka. Idan ka zo yalwa ɗan ƙasar mu kai baiwa, ko ina da kasuwa saye ake da sayarwa, amma a yanzu kuwa sun mayar da mu gawa. Talaka ka bar kuka, kuri arka ƴancinka, kuri ɗebarka manka, ita za ta cece ka.
Latino da Sardauna, Firimiyan Arewana, ko in ce
masoyina gidan kasa yake kwana waiwayo ga yan baya sun face akan hanya sun biye wa zuciya roki na duniya
talaka kamar kuka kure arka yan cinka kare ne makamanka ita za ta cece ka
kure arka yan cinka kare makamanka kar a zo a rode ka don ka sai da yan cinka makiya suke gunka.
To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC. Ana kuma iya sauraron wannan shiri kai tsaye a shafinmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu agogo nan na cewa karfe 3 dare ne da minti 15. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna tare da Hajiya Halima Idris daga jihar Kaduna. A makon da ya gabata, Hajiya Halima ta yi bayani akan irin ayyukan da ofishin ta ke yi. Ta kuma yi kira ga matasan Najeriya akan su ba gwamnati gudunmuwar su. A shirin mu na yau za ku ji ƙarshen wannan hirar wadda Hafsat Maina Muhammad abokiyar aiki na ta yi da ita.
To madalla zan yi miki tambaya kuma yanzu akan kalubale da na san cewa yawancin mata musamman mata matasa irin ki da kuke siyasa ko kuma kuke harkan gwamnati haka akwai kalubalen da kuke fuskanta shin wani kalubale ne
eh to kin sani gaskiya ban cika kiran wani kalubale ba kalubale gaskiya saboda a rayuwa kowa akwai jaraba da Allah ke ma kowa ko kana cikin aiki ko baka aiki dole Allah zai jarabce ka da irin abubuwa amma me kai kanka wani irin mutum ne ai inda zaki fara kenan kin gane mutanen mu akan dan wani lokaci akan dan tunani kace kaza kaje kaza a'a wai ko ke mace ce ke ba zaki iya kaza ba ke ba zaki iya kaza ba a'a a rayuwa mace ba za ta taba zama namiji wani miji ba zai taba zama mace saboda me maza an san su da karfi an san su da wannan Allah ya dora musu wannan nauyi sannan diya mace ita kuma karfin da Allah ya bata a zuciyarta ne so abinda namiji zai iya dauka mace ba ta iya dauka a karfin jiki kenan amma a zuciyar mace abinda zan iya dauka ne a mace ba za ka iya gani na ka ganna wai ka ga na rakwabe ba ko kuma fuska ta kaga abin nan to namiji bai iya dauka to ashe ko kowa akwai wurin da Allah ya mishi to amma mutanen mu arewa misali sai in aka ganka kamar mu da muke ɗan abin nan sai a fara maka tunani to ita ko wannan ita ko kaza eh musulma arewa kaza kaza Allah ya taimake ni dai ba wanda zai ce dai baka rufe jikinka amma dai duk da haka zaki ga a'a wannan wani irin iyaye gare ta wannan wani irin ni alhamdulillah bazan ce miki ana min wannan ba mutane da yawa ni dai ban sani ba kila ko bayan ido na but ni na riga na san inda na saka kaina amma yawanci ana yi to abinda ne nake kira ga mutanen mu shine cewa ita duniya da Allah ya halicci ta ko a gida Allah bai ce ga wanda zai kula da gida ba ku ba mace bane ba namiji bane kin gane misali kowa akwai irin azzikin da Allah mishi kowa akwai rubutun da Allah ya rubuta mishi kowa da kaddarar shi to idan kaga mutun a wani wuri kai mishi fatan alheri kai mishi kalamai masu kyau saboda duk abin da ka bude ka ce wa na kaza to ko ƴaƴanka ba ai masa ba ko zaka jikoki ko matanka ma so ni gaskiya bazan ce miki ni ina da irin wannan ba kuma duk abin da ma zaka a rayuwa abin da yazo maka ko a aiki challenge ko wani abu dole sai da shi zaka koyi aiki kai ma
to mata na zuwa suna tambayar ki ya za su sa kansu a cikin kamar in suna da wani tunani na su zama wani abu suna zuwa su yi miki tambayoyi kuma wani irin amsa kike ba su wani irin taimako kike ba su na ganin cewa sun cimma burin su na zama wato mata da za a dama da su a cikin siyasa ne a cikin kasuwanci ne da sauransu
eh gaskiya mata suka zo su tambaye ni suna son su ga me menene suke ko wata tazo ta ce min tana son kaza ko ha ina son yadda kike to ya zan yi ina son kaza kaza abu na farko da nake cewa me kike so kike kina da miji eh ina da miji to kin yi magana da mijinki in ta ce eh wani lokaci mazan za su ba su goyen ba wani lokaci mazan ba za su ba su goyen ba to amma duk ko ma menene zaka yi a duniya ka kamance daga inda ka fito ne me kike so ki daga ina kika fito ke mace ce ke zaki zama uwar wani ko in baki haihu ba kina in ma kin haihu to kinga kina da iyaye kina in baki da shi kina da iyaye kina da ƴan uwa to duk abin da za a yi a matsayin ki na mace kakke saki ki abin da zai fitar daga addinin ki da al'adar ki wannan shine abin nan kullun abin da nake ga miki kina amma abin da zaki ki ji tsoron Allah ki je ki shawara da ƴan uwanki ko kuma iyayenki ko kuma mijinki
to daga ƙarshe me kike fata mata za su koya daga gare ki da kuma me kike fata mata za su zama a rayuwa nan gaba
to ni daga ƙarshe abin da zan ce mata a koyi sana'a saboda tsakani da Allah yanzu rayuwa ta yi waya ko school fees kadai aka ban maza da shi kadai ma wani abu ne mu dan koyi sana'a ko da a cikin gida ne ko kosai kike ko wani abu ne da zai ringa dan baki wani abu ko da baki bashi directly ba zaki mai ayyanki zaki taimaka ma ayyanki kuma in kika taimaka ma ayyanki kanki kike ma saboda duniya dai da aka ce iyayensu biyu ne da mace da namiji da abin nan so dan ki taimaka ma mijinki ba wani abu bane kuma ba wai kaskanci bane to shikenan kawai abin da zan kira abin nan kiran da zaman mata
to da fatan mata sun ji wannan kira masu sauraro anan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma sati mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin Hajiya Halima Idris da Hafsat Maina da ta yi wannan hirar da Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
Yanzu kuma ga wasu daga cikin sharhin jaridun Amurka.
Sharhin jaridun Amurka. A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken an sami Bill Cosby da laifuka uku na kuntatawa mata a yayin da aka sake gudanar da zaman shari'ar da ake yi a kansa. Labarin ya ci gaba da cewa an samu shahararren dan wasan barkwancin nan kuma jarumin fina-finan talabijin wato Bill Cosby da laifuka guda uku na kuntatawa mata ta hanyar lalata a zaman sauraron shari'ar da aka sake a jiya Alhamis. Kama shi da laifin dai ba wani abu ne da kasar gumin lauyan da ke kare shi da kuma jama'ar sa suka yi zato ba amma hakika ya kasance wata amsar tambaya da ta dade tana firgitar da Amurkawa tun watan Oktoba shekarar 2014 na cewa shin gaskiya ne mutumin da ake wa kallon uba da aka fi kauna a Amurka ya aikata wannan aika-aika ta sakawa mata maganin da zai fidda su daga hankalin su sannan yayi amfani da su sai mu leƙa jaridar LA Times Jaridar ta rawaito labari mai taken masu binciken kwakwaf na farin kaya sun yi amfani da shafin yanar gizo da ake amfani da shi wajen gano ƴan uwa da asali domin kama wanda ake zargi a matsayin makashin da ake wa lakabi da Golden State Killer. Labarin ya ci gaba da cewa jami'an sun ce abin da ya kai su ga gano wanda ake zargin ba wani abu bane illa alakanta kwayar halittar dan adam wato DNA da aka samu a wuraren da aka yi kashe-kashen wanda aka dora su a shafin yanar gizo na gano asali wanda kowa da kowa ke iya amfani da shi wajen gano asalin inda mutum ya fito ko kuma gano ƴan uwansa jami'an tsaron sun ce bayanan da suka samu a wannan shafi na yanar gizo da ba za su bayyana sunansa ba ya rage mutanen sosai inda binciken ya kai su ga karkare maza har kimanin 100 waɗanda shekarunsu ya fada cikin rukunin wanda ake zargi binciken dai a ƙarshe ya kai su ga kan James DeAngelo tsohon jami'in ƴan sanda mai shekaru 72 dake zaune a unguwar Citrus Heights a wajen garin Sacramento dake California. Sai jaridar New York Times wacce ta rawaito labari mai taken gwamnan New York Andrew Cuomo ya buƙaci gwamnatin tarayya da ta dakatar da kaman bazata na ƙarfi da yaji da take yi wa bakin haure. Labarin ya ci gaba da cewa gwamnan New York Andrew Cuomo ya tura wa ofishin jami'an shige da fice na gwamnatin tarayya wasiƙar janyewa da kuma dakatarwa a ranar Larabar da ta gabata inda yake umartar su da su sanar da jami'an ƴan sanda na jiha da kuma na unguwanni a duk lokacin da suke shirin yin kame gami da buƙatar barin bakin haure marasa izinin zama su saka ta suwala baki daya. Har ila yau jaridar ta Washington Times ta rawaito labari mai taken Trump yayi nasara yayin da ƴan majalisar dattijai suka tabbatar da Mike Pompeo a matsayin sakataren harkokin wajen Amurka. Shirin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara Nazir Ahmad Hausawa daga sashin Hausa na murya Amurka daga Washington DC nake cewa mu zama lafiya.
Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana akan na'ura.
Assalamu alaikum, mai magana Danjuma Bello daga karamar hukumar Danga jihar Taraba. Ra'ayina nan shine duk rikicin wanda yake faruwa a Taraba, na san cewa in siyasar mu na Taraba gaskiya ba ku da tausayin talaka. Ku ce haddasa shi, in za ku gyara halin ku, ku gyara halin ku. Domin komai kuna so ku daura ma Buhari. Wata zan mai magana Danjuma Bello daga karamar hukumar Danga
Taraba. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amerika. Ni ne Sani Balak da ke guro Hausa a jihar Yobe, Najeriya. Ina kira ga shugabannin Najeriya da gwamnatin Najeriya da 'yan siyasarmu da gwamnoninmu da sanatocinmu da 'yan majalisu na tarayya. Ku ringa kishi a kan wurago da kasassu, ku ringa taimaka musu. Sunana Sani Balak da ke guro Hausa a jihar Yobe, Najeriya. Na gode BOA. Assalamu alaikum.
Mai magana Musa Shehu Musari daga jihar Yobe. A gaskiyar al'amari, mu al'ummar arewa maso gabashin Najeriya, yankin Borno da Yobe da Adamawa, muna cikin wani hali. Halin kuma shi ne rufe kasuwanni da aka yi a waɗannan jihohi guda uku. A gaskiyar al'amari, ya jefa talaka a cikin tsananin wahala. Sai dai mu yi addu'a Ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen wannan fitina da yake addabarmu a jihohin nan namu guda uku. Na gode gidan rediyon muryar Amurka. Ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi. Ana Musa Shehu Musari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Lawali Alhaji Damina Turuwa. A hakikanin gaskiya ina kira ga mahukuntan jihar Katsina da su Allah zo su fita mana labubuka da ke yankin Faskari. Saboda yanzu haka manoma gaba ɗaya sun bi, yanzu haka ba makiyayin da zai tsare sanuwa wadda ta sama kawai 30 a wuri. Biyoyi su tashi lafiya.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika. Mai magana Alhaji Musa American Suya daga Shagin Najeriya mazauni. Ina kira daga matasan Najeriya musamman. Kalamin da Muhammadu Buhari ya yi, ya yi kalami na ƙaunarku, ba ya yi kalami ne na ƙubatanci ba. Muhammadu Buhari ya yi muku kalami ne na kusokanku, ba ya yi muku ne na tozartarsuwa ba ne. Ina kira ga matasa, mu ji tsoron Allah, mu gane kalamin da ya yi, kuma bayanin da ya yi ba musamman da 'yan arewa ya shi ba. 'Yan arewa kuma san arewa, ai babu mai. Akwai matasan kudu wadanda sun dogara ga man nan kawai, ba sa zuwa aikin komi sai dai satan man su sha shalusho, ba su rafi ba su je su nemi kuɗi ba na ƙarfin sai dai su ci mai abin burutu su wannan matasan kudancin Najeriya. Amma wai in arewa da wannan ba su da kishi, ba su san kishin kansu ba, wato kiɗe sun rayu, wai sun ce Buhari ya zage su. To ku ji tsoron Allah. Assalamu alaikum, mai magana Alhaji Musa American Suya Kebbi Najeriya.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
A yau Juma'a ne aka yi wata ganawa mai cike da tarihi domin shugabannin koriyoyin nan guda biyu na arewa da na kudu, duk sun gana bakin layin da ya raba kasashen nasu biyu, kuma har sun yi musabaha. Wannan ganawar dai tana zuwa ne kafin taron kolin da kasashen za su yi. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un, bayan ya gaisa ya tsallaka bakin iyakan Koriya ta kudu tare da shugaban Moon Jae-in, yana cewa ina mai cike da farin cikin saduwa da kai a wannan lokacin. Sannan dan wasan barkwancin nan na Amurka da ake kira Bill Cosby, yanzu haka dai an yanke masa hukunci a jiya Alhamis akan laifin shayar da kwaya tare da kaskantar da wata tsohuwar abokiyarsa a shekarar 2004. Wannan dai yana iya kai shi ga zaman gidan yari har na ya tsawon rayuwarsa. Yanzu dai Cosby dan shekaru 80 da haihuwa zai fuskanci hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru 10-10 a kan laifuka uku da ke nasaba da cin zarafin wasu mata. Ministocin harkokin kasashen waje na kungiyar tsaro ta NATO za su gudanar da wani taro yau Juma'a a Brussels, kuma tankin da ake yi da Rasha shi ne babban ajandan taron. Babban taron kuna ya biyo bayan makonni ne da kasashen yammacin Turai suka yi suna zargin kasar ta Rasha da laifin amfani da guba wajen kashe wani tsohon mai leƙen asiri da ke zaune a Birtaniya.
Masu aro da aka makawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, amma da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato uku kenan agogon Ghana, za ku ji wata tawagar abokan aikin mu Allah da wasu sabbin rahotanni. Idan ana son sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da ma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo, za a yi zuwa shafukanmu na intanet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin Shila Dan Ibrahim Ayawa da ya taya ni gabatarwa da Solomon Abu da ya haɗa mana shirin, sai kuma injiniyanmu John Ellison, Muhammadu Lalo ke cewa a wani lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Salamu alaikum.